tarayyar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yau Litinin 5 ga watan Yuli na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Al'ummar yankin Darfur na fara cin gajiyar kyaututtukar Majalisar Ɗinkin Duniya. Amurka ta tabbatar da cewar tana tare da gwamnatin Afghanistan 100%. Ita kuwa kasar Pakistan ta ce India ce ta kai wani hari a kasar.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da mai martaba Sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero. Bayan da aka yi taron bikin mika masa sandar girma kimanin shekara guda bayan naɗa shi akan karagar sarautar Kano.
Allah ya ci miki sarki. Sarkin Kano Alhaji Ado Bayero ya yi suna wajen zama dausayi ga talakawa. Kamar akwai yunkuri na ci gaba da wannan al'ada ta marjayi.
Suna gyara karamar talakawa na ban cika jin daɗin ta ba. Na ganin zai fi kyau ce al'umma.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka, za ku ji abin da masu fashin baƙi ke cewa game da kiran da ministan sufurin Najeriya Rotimi Amaechi ya yi na cewa inda so samu ne da an yankewa masu lalata hanyar jirgin ƙasa a Najeriya hukunci daidai da na masu aikata kisan kai.
In an kama su a tuhume su, waye ya koya musu yadda ake tumɓukewa? Na biyu kuma dole ne a nemi ina ake kai shi idan an cire, saboda a ɗauki mataki akan shi wanda ake kaiwa ya saya ɗin ko ya karɓa ko ya amfani da shi ko ya jagoranci inda za a je a saida, to shi ma ya zama an ɗauki mataki akan shi.
To kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin, yau ma muna nan tafa da shirin Ciki da Gaskiya wanda Sabil Hashim Gumal ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurarin labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba, tare da fatar kun wayi gari lafiya. Wasu sansanoni 14 wanda Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka suka yi amfani da su tare a yankin Darfur na ƙasar Sudan a tsawon shekaru 13 yanzu sun koma ƙarƙashin ikon ƙasar ta Sudan, kuma mazauna yankin za su yi amfani da su. Mika sansanonin a hukumance kwanan nan ya zo ne biyo bayan wata yarjejeniya da aka sanya wa hannu a ranar 4 ga watan Maris tsakanin Majalisar Ɗinkin Duniya da Ofishin Jakadancin Afirka a Darfur da gwamnatin Sudan. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada ƙuri'a a bara don mika wuraren ga gwamnatin Sudan. Amma baya Abubakar Sisi, mataimakin babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ce an kwashe watanni 4 ana dawo da kayan aiki da ma'aikata daga Darfur. Al'ummar yankin za su ci gaba da amfani da cibiyoyin don koya mutane ayyukan hannu, kana da ilmantar da su, samar da ɗakunan shan magani da dai sauransu. Abinda Abubakar ya shaidawa muryar Amurka kenan. Wasu daga cikin sansanonin na amfanar mazauna yankin, a cewar Abubakar yana mai ba da misali da tsofaffin wurare irin su Zalanji da Kalma. Ofishin Jakadancin Amurka da ke Afghanistan ya faɗa wa ƙasar cewar Amurka ba ta da niyyar rufe ofishin jakadancinta a daidai lokacin da ake ƙara samun harare na 'yan ƙungiyar Taliban a duk faɗin ƙasar. A kuma daidai lokacin da sojojin ƙawance da Amurka ke jagoranta ke gab da kammala ficewa daga ƙasar. Wannan tabbaci da Amurka ta bayar ya zo ne a matsayin martani kan rahotanni da ke nuna cewar hukumomi a Washington na shirye-shiryen kwasar ma'aikatan diplomasiya da ke Kabul cikin gaggawa. Ofishin jakadanci da ke babban birnin Afghanistan a buɗe yake, kuma zai ci gaba da kasancewa a buɗe, a cewar ofishin jakadancin ta shafin Twitter. Ofishin jakadancin ya jaddada cewar dangantakar diplomasiya za ta ci gaba da kasancewa tsakanin su a cikin kasar kamar yadda shugaban kasa Joe Biden ya umarta don gudanar da ayyukan da muke yi da gwamnati da kuma mutanen Afghanistan. Ya ce ofishin jakadancin zai daidaita kasancewar mu kamar yadda ya kamata don tunkarar kalubalen. Kuma yana da yakinin zai yi aiki cikin amintacciyar hanya don amfanin Afghanistan da kuma dangantakar kasashen biyu. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Kasar Pakistan ta faɗa a jiya Lahadi cewar tana da tabbatattun hujjoji da bayanan sirri da ke alakanta kishiyar ta India da wani harin bom da aka kai da mota wanda ya kashe mutane uku tare da jikkata wasu 22 a watan da ya gabata a garin Lahore da ke gabashin kasar. Mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro Muhyidd Yusuf ya ce wani babban bincike da aka gudanar ya gano a tabakinsa waɗanda suka shirya da kuma waɗanda suka aiwatar da wannan harin ta'addancin na ranar 23 ga watan Yuni. Ya yi wannan jawabin ne a birnin Islamabad a wani taron manema labarai inda sauran manyan jami'ai suka haɗu da shi. Yusuf ya ce ba mu da shakka ko kaɗan wajen sanar da ku cewar babban wanda ake zargi da kai harin wani jami'i ne na rau hukumar leken asiri ta India, don haka shi ɗan asalin India ne kuma yana zaune a India. Ba tare da bayyana sunan wanda ake zargi ba, mai ba da shawarar ya ce mutumin yana zaune a India kuma yana aiki da hukumar leken asirin ƙasar. Hukumomin India dai ba su mayar da martani ga zargin na Pakistan ba.
Shin madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. A shekarun jiya Asabar ne aka gudanar da taron bikin miƙa sandar girma ga mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero kibanin shekara guda bayan nada shi akan karagar sarautar Kano. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari na daga cikin ƴan jaridar da suka yi hira da sarkin.
Allah ya kimi sarki. Bayan da gwamnati ta tabbatar da mai martaba a matsayin sarkin Kano, wani irin yunkuri sarki ya yi wajen haɗe kawunan jikokin sarkin Kano Alhaji, musamman la'akari da yadda rai ya ɗan soso a wasu ɓangarori na masarauta.
So bayan tabbatar da mu sarautar Kano, mu muga wani abu da aka ce na rashin jin daɗi ba, domin a da an yi wasu kuma don mun haɗe kanmu mun taimaka musu. Saboda haka wannan ɗabi'a ce da al'ada ta wannan gida wanda Ubangiji ya ba wa shugabanci. Babu shakka lokacin da ake neman sarauta kowa zai nema, amma ɗabi'a da al'ada ta gidan nan duk wanda Allah ya ba wa dunkulewa ake aga an taimaka masa domin sarautar nan ba tasa ce shi kare ba, tamu ne tabu tamu ce baki ɗaya mu. Saboda haka ni a sani na ko kuma a tunani na ban san wani abu da ya faru na rashin jin daɗi ba. Babu shakka ɗabi'a ce ta ɗan adam ya nemi abu bai samu ba ya ji zuciyarsa ta so shi, amma tsari ne na Ubangiji sai mutum ya karbi yadda Ubangiji ya shirya. Kamar mu ma yadda muka karba a da, cikin a cigaba da tafiya domin taimaka wa juna mu ga yaya za mu kare mutuncin gidan da dukkanin mu gadan mu ne, kuma mu ga yaya za mu taimaka wa al'umma da kasar mu domin a samu cigaba.
Allah ya ci miki sarki. Sarkin Kano Alhaji Ado Bayero ya yi suna wajen zama dausayi ga talakawa, inda lokuta da dama har kan samu yanayin sabani da gwamnati saboda talakawa. Kamar akwai yunkuri na ci gaba da wannan al'ada ta margayi.
Suna gyara kalmar talakawa nan ban cika jin daɗin ta ba, ta ganin zai fi kyau a ce al'umma a ce talaka. Talaka ba ta da daɗi kalma, amma ta ce al'umma to za ta fi zama daidai. Nakan faɗa cewa tarihi ko kuma a tsari na masarautar Kano, ba masarautar Kano ba kowace masarauta, za ka ji ana yi wa mutane batun nan naka a mai suka wanda doro suka dora rayuwarsu da shugabanci har kuma suka koma ga Ubangiji. to kulliya abin da ake so a hada kenan kuma da kake bada sadaukar da rayuwa ga al'umma kyautata addinin mu wanda shine ma tushen sarautar mu kula da al'adun mu masu kyau sannan kuma da taimakawa wanda yake gajiyayye ko kuma mai rauni wadannan sune abin da ake kira gado ai ba wani abu ba ba da ce ne kawai ayi sarauta na da rawani a haudu ki a maka busa shikenan ka zama sarki ba a'a ai abinda ake rancen ka gaji magabatan ka shine abubuwan da suka yi na alhairi tun daga farkon rayuwar su ko kuma tun daga lokacin da suka zama shugabanni har Allah ya karbe su to wadannan abun shi ake so ka gada ka dora akai inda ka iya ka fi su domin ya iyaye suka yi murna in sun ga wanda suka taso ya tashi karkashin su ya ma haye su akan al'amura na rayuwa saboda haka babu shakka abinda muka tashi muka gani magabatan mu suna yi kamar yadda nake faɗa watakila da kan sarki Alhaji wanda shi ne kaka a gare mu duk da ban yi zamani da shi ba amma mun riske abubuwa da aka samu kusan zamani ta kansa ya fara riskar masarautar nan lokacin da abubuwa suka zo na cigaba na zamani mun samu daidai gwargwado kamar sarkin Kano Halifa na ɗaya Sanusi na ɗaya don san irin gudunmuwar da ya bayar haka kuma Allah ya kawo sarki Inuwa duk da bai daɗe yana sarauta ba amma shi ma akwai gudunmuwar da ya bayar muka zo ga marigayi sarkin Kano shi dai shekara 50 shi ma ya ba da irin gudunmuwar abinda ubangiji ya hore masa Allah ya kawo Muhammadu Sanusi na biyu muka zaura da shi shekara 6 shi ma ya ba da irin gudunmuwarsa.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Mutane 45 ne suka mutu lokacin da wani jirgin soji ya fadi a ƙasar Philippines da yammacin jiya Lahadi. 42 daga ciki waɗanda hatsarin ya rutsa da su sojojin kasar ne kuma uku fararen hula ne waɗanda suka mutu lokacin da jirgin ya fado da tsakar rana a wajen filin jirgin Jolo dake lardin Sulu na kudancin kasar. Ba san takamaimai abinda ya haddasa hatsarin ba amma jami'ai sun ambaci bayanan wani wanda ya shaida aukuwar lamarin. Sun ce jirgin yana dauke da mutane 96 ya rasa hanyar sauka a filin jirgin. Hanyar saukar jirgi ta Jolo ta fi gajarta a Philippines. Hakan ya sa akwai wahalar shawo kan lamarin muddin matukin jirgi ya yi kuskure wajen sauka. In ji wani jami'in soji wanda ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. An ceto sojoji 49 daga tarkacen jirgin. Da yawa daga cikin su sun yi tsalle daga cikin jirgin kafin ya tarwatse jim kadan bayan faduwarsa. Wannan ranar ta bakin ciki ce amma dole mu ci gaba da kasancewa masu kyautata fata, inji Manjo General William Gonzalez, kwamandan rundunar haɗin gwiwa ta Sulu, a cikin wata sanarwa ya ƙara da cewar muna kira ga al'ummar ƙasar da su yi addu'a ga waɗanda suka jikkata da waɗanda suka mutu a wannan bala'in.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake koma ɓangaren rahotanninmu. A karan farko kuma a wani abu mai kama da mayar da martani akan muhawarar da ake ta yi akan waɗanda ke bi suna kwance layin dogo a kwanakin baya. Ministan sufurin Najeriya Rotimi Amechi ya ce inda so samu ne da an tuhumi masu lalata hanyar jirgin da laifin cin amanar ƙasa kuma a yi masa hukunci daidai da na masu aikata kisan kai. To sai dai ga masu fashin baki a al'amuran tsaro suna ganin kafin a kai ga irin wannan hukuncin akwai matakan da ya kamata a ɗauka tukunna. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ministan sufuri Rotimi Chibike Amechi ya yi wannan furucin ne a wani taron manema labarai a Abuja inda ya ƙara jaddada muhimmancin jama'a su riƙa sa ido akan abubuwa da gwamnati ke samarwa domin gina ƙasa. Chibike Amechi ya bayyana cewa gwamnati ta ware zunzurutun kuɗi miliyan 218 domin samar da layin dogo daga Kaduna zuwa Kano.
We already paid about $218 million to them and we're about to pay them another $100 million, so that'll be about $318.
Anan Ameti ne ke cewa shugaban kasa zai kaddamar da fara aikin layin dogo daga Kaduna zuwa Kano, kuma zamu fara aikin nan da nan saboda mun riga mun biya dalar Amurka miliyan 218, kuma zamu kara dalar Amurka miliyan 100. Wannan zai kawo jimla dalar Amurka miliyan 318 kenan. Ameti ya ce wannan kudin daga aljihun gwamnati ne saboda ba a riga an samu bashi da ake nema domin aikin ba, amma mun kosa mu fara aikin. To menene za a yi akan waɗanda ake kamawa suna cire kayan layin dogon? Sai Ameti ya amsa da cewa,
we have to be lawmaker. I'll be recommending manslaughter charge against those who deal with vandalization of the rail tracks.
Ameti ya ce, yau da ni dan majalisa ne da na ba da shawarar a yanke masa hukuncin kisa. To sai dai mai nazari a al'amuran yau da kullum kuma ƙwararre a fannin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso ya ce ba daga haka ya kamata a fara hukunta waɗanda ke ɓata layin dogo ba, sai an ɗauki wasu matakai guda hudu.
In an kama su a tuhume su, waye ya koya musu yanda ake tumɓukewa? Na biyu kuma, dole ne a nemi ina ake kai shi idan an cire, saboda a ɗauki mataki akan shi wanda ake kaiwa ya saya ɗin ko ya karɓa ko ya amfani da shi ko ya jagoranci inda za a je a saida, to shi ma ya zama an ɗauki mataki akan shi. Sannan kuma abu na uku, hukumomi su sanya waɗansu alamomi ko kuma waɗansu dabaru na kimiyyar zamani wanda zai bada damar a ji wata alama ta motsi yanda za a iya sanin cewar akwai abin da yake faruwa akan wannan layin dogo. Sannan abu na hudu, dole ne ya zama in an kai su gaban kuliyaman ta sabo, to a daina rufe magana daga nan, a dinga fitowa ana gayawa al'umma domin ya zama darasi ga sauran waɗanda suke na baya.
Ameti ya ce an samu wasu ɓata gari ƴan asalin ƙasar China da ke sayan kayan layin dogo daga hannun masu sace su, har an kai su kotu a Jos ta jihar Plateau, aka ci tarar su naira 200,000, amma yana ganin tarar ta yi kaɗan, shi yasa yake ba da shawarar a yanke musu hukuncin kisa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan mai da hankali kan gano bakin zaren zargin zalunci, yaki da cin hanci da rashawa don nagadan marayu da yancin bil'adama. A yau za mu ci gaba ne kan ɓacewar matashi Abubakar Sadiq da wasu jami'an hukuma tara bayanan sirri ta Najeriya suka kama. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. Makon da ya gabata ne, malama Aisha uwa mai yaya 6 da ke zauna a Ruga da ke Maraba a jihar Nasarawa da Abuja ta shaidawa shirin ciki da gaskiya cewa wasu jami'an tsaro da take ganin na hukumar tara bayanan sirri ne na Najeriya NIA sun yi awan gaba da ɗanta mai suna Abubakar Sadiq bisa dalilin yin sata a gidan wanda ya jagoranci tawagar mai suna Ayodele Aina. Tun daga wannan rana ba ta sake ganin Abubakar Sadiq ba. Lamarin da ya sa lauyan ta rubuta hukumar NIA takardar korafi tare da neman inda Abubakar yake. Hukumar NIA ta bayar da amsa cewa Sam Ayodele bai san da wannan magana ba. Duk da hakika an yi sata a gidansa kuma ya miƙa batun ga ofishin ƴan sanda na unguwar Karu da ke Abuja. Malama Aisha za ta ɗaura a daidai lokacin da suka miƙa matashin da ake nema ya yi sata a ofishin ƴan sanda da jami'an suke nema don a sakar matar ɗanta.
Ya aka yi jira aka kira, sai ta kira shi ta ce ka taho ga ɓarawo na kama, in kawo muka shi ka saki ɗan shi ɗan yaron shi, sai ya zage ta, ita matar zage shi ta kashe waya. Shi ne da gari ya waye ta ce to magana ya fi ƙarfinta, manyansu sun ce ta cire hannunta tun da ta yi tari ya zage su.
Daga nan me ya faru?
Daga nan shi kenan sai na tashi na ɗauki lauya. Lauya ya kai takarda kuma har ma'aikatarsu ogansu ya ce shi ma bai san da magana ba, amma ya ba mu sati ɗaya. Shi ya ce ma lauyan in bai sako ba to mai kara kotu shine to aka jide shi to sauran takardun ne aka ce wani usu da suka je
ba shi wannan wanda yake kuke yazo ya kama shi ya tafi da Sadiko ni sunansa kuna ji labari kamar kun san sunansa ai
sunan shi
Ainadele
sunan shi Ainadele wanda ya kama shi kuma yaran da aka kama su akwai ma hotunan shi da suka dauka
ya kuke kuka san sunansa
laji nan wurin suka fada mana
wurin yan sanda ke
eh wurin yan sanda Kano
shi Ainadele shi ma'aikaci ne na wannan hukuma ta NIA
eh ma'aikaci ne
wannan kuma ka wuce takarda can da kuka rubuta wace ina jin sunansa ne a jiki ko Ainadele mu ga wannan takarda ga takarda nan da suka daga lauya na jin wannan daga DA Onuminya Law Council na ga su suka rubuta takarda zuwa ga shi babban director na hukumar bincike ta sirri wato National Intelligence Agency da ke nan Abuja kan maganan shi wannan yaro wanda aka tafi da shi mai suna Sadiq Abubakar inda kuma daga nan ita hukumar na ga sun rubuta sun yi amsa daga wani mai suna A Faruk da yake magana a madadin shi babban director na ita wannan hukumar ta NIA shi shugaban hukumar na yanzu sunansa Ra'amad Faiko wanda aka nada to shi wannan A Faruk ya rubuta amsa inda ya nuna shi wannan mutumin da kuke zargi wato shi Mr. Ayodele Aina bai ma san wannan zargin da kuke masa ba inda cikin ma takardar da yake nuna in ba kun samu takardarsa ta ta dan kasa ba ya kuke kuka san cikakken sunansa dan haka bashi da wannan labarin kwata-kwata ci gaba da bamu labari tunda ku kuka kai wannan
karadin ne suka faɗa mana sunan shi folit tashan na Kano su suka faɗa mana sunan shi kuma kotun Maraba ta saki barawo tunda ya ki zuwa ya dauka
ki a tunanin ki a matsayin ki na mahaifiyar Sadiq ya kike ji a ranki kina jin Sadiq yana nan da ransa kina ji a ranki dan zaki ya ganewa
ni yanzu inda na san ma bi rai sai in dangana ai na ce a nime shi in ma san kashe shi shikenan tun daban da kaji sai in bar shi ga Allah amma ni dai ya bayyana min dai yayi min da yaro shi yasa ni ka tanni man waɗanda za su cece ni
wato tun ranar da aka tafi da shi ke kan baki sake sashi a ido
ba sake sashi a ido ba yanzu mun shiga wata na bakwai kenan tun watan jiya har turijin ma wani ya tafi da ni na nan cikin gari an bubbuɗe barayi ban gan shi ba
ita ma ɗanwar Abubakar Sadiq matashin da ake nema wanda lamarin ya fara akan idanunta ta ba mu labarin abin da ya faru a wannan rana ta Juma'a
na farko da sunana Zahariya Abdullahi ni ce kanwar Sadiq
to ba mu labari ke kina nan lokacin da wannan abin ya faru
tabbas ina nan lokacin da abin ya faru dan naji lokacin da mota ya zo mahaifiyar mu kuma tana cikin daki to da naji mota yana jiniya ya zo yana suna tafiya sai na ga alama mota ta tsaya sai na ga mutane suna tafi fitowa da na leko gida sai ni ma na fito ko na fito na ga sun tsaya a kofar gidan mu da suka tsaya yayana kuma yana aikin kafinta sai na ga sun fito daga mota wayannan sun tsaya a nan sun gadin din guri ko sai suka kama yayana suna duka suna cewa where is Abdul where is Abdul sai yayana na ce my name is not Abdul my name is Abdullahi Ibrahim my name is Abdullahi Ibrahim suna kan dukan shi sai ce my name is Abdullahi Ibrahim my name is not Abdul shikenan sai suka koma gefe sai suka kira waya shi wannan Ainadalen yana cikin moto motan da shi Ainadalen yake ciki fari ne sannan da suka kama dukan shi ke sai sai shi Abdul ne sunan shi amma abokin shi Sadiq shi ne suka zo kama shikenan sai suka ce sai nayi gudu sai na shiga gida na je na kira mahaifiyar mu sai na ce mama ga shi dan za ana ta dukan bogo za a kashe shi muna ce mai bogo ne amma asalin sunansa Ibrahim sai ce mama ga shi dan ana ta dukan Ibrahim sai ta fito waje tana ta kuka ita ce me ya faru sai suka ce suna neman Sadiq abokin Abdul sai maman mu kuma ta shiga cikin gida sai ta ce dama ya dauki bokitin ruwa zai je wanka ana shirye-shiryen zuwa Juma'a ya dauki bokiti ba riga a jikin shi da sai sai rando ko takalmi babu yana so ya sa takalmi sai mama mu ta kama ni shi sai ta fashe da kwai tace Sadiq me kai kaga abin da nake maka gudu to ba zan bari su kashe ni Ibrahim ba kai ka zo mu sai ya fashe da kuka sai ya ce mama ga hannu na ki tafi gani shike tana zuwa sai ta miƙa mu sai wani shi sai ta miƙa mu shi ana da ta miƙa mu shi shike sai shi dayan sai ya ce ya gode sai ta ce ba kun gode ba yanzu ina ne zan je in same ku ita mahaifiyar mu sai ta ce haka nan ita ce ina zan je in same ku sai suka ce a'a mu ba zan bon mu ba mu ba da number sai dai ku ku ba mu number ku za mu kira ku shikenan daga wurin tana mina tana miƙa sai suka kama suna ta dukan shi da suka duke sai suka dauki kafa suka shure shi kaman daga nan zuwa can sai suka dauki bindiga suna ta buga mishi daga nan ita kuma mahaifiyar mu sai ta fada gurin ta kuma sai kannan mu suka dinga kuka kannena masu bi mun suka dinga kuka suna ta kuka mahaifiyar mu kuma lokacin ta riga ta kuma sai aka dauke ta aka kai ta gida aka watsa mata roƙo da ta taso bata ma san da suka tafi da shi muna ta musu hannu akai muna ta kuka suka wuce da shi iya ganin mu da shi kenan har yau bamu ƙara ganin su ba har yau
dai wannan hukuma da muke magana akai an samar da ita ne bayan rushe cibiyar tsaro ta kasa National Security Organization da tsohon shugaban mulkin sojojin Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida yayi ya kafa hukumar NIA a shekarar 1986 don ayyukan binciken sirri na wajen Najeriya don samar da bayanan kare kasar daga barazanar kasashen ketare hakanan ya kirkiro hukumar yan sandan farin kaya SSS yanzu DSS da ke binciken bayanan sirri na cikin gida. Kazalika sai sashen binciken bayanan sirri na soja wato DIA. Kafin ya bar mulki a shekarar 1993, General Barmasi Babangida ya naɗa Chief Albert K. Hospital daga bisani Brigadier General Halliru Aƙili ya jagoranci hukumar. Duk da ayyukan hukumar na sirri ne, bayananta sun shiga kafafen labaru a shekarar 2017. Lokacin da hukumar EFCC karkashin Ibrahim Magu ta kama wasu kuɗi fiye da dala miliyan 43 a wani gida da ke Osman Tawa Ikoyi a jihar Lagos da aka danganta da tsohon shugaban hukumar Ayo Oki da hakan ya yi sanadiyar kujerarsa inda shugaba Buhari a 2018 ya haɗa shugaban hukumar mai ci yanzu Ahmed Rufai Abubakar. Kofar shirin ciki da gaskiya na buɗe da duk wanda ya san inda Abubakar Sadiq yake ko abin da ya same shi tunda hukumar NIA ta ce jami'inta ba shi da wata alaka da bacewar matashin. Za mu ci gaba da bibiyar wannan batu tare da kawo muku bayanan abin da suka faru. Yanzu a madadin Nasiru Alamere Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfi da Hashim Gumar ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.
Madalla a gaida Sarfi Hashim Gumar yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya.
Wasu sansanoni 14 waɗanda Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka suka yi amfani da su tare a yankin Darfur na ƙasar Sudan a tsawon shekaru 13 yanzu sun koma ƙarƙashin ikon ƙasar Sudan kuma mazauna yankin za su ci gajiyarsu. Ofishin jakadancin Amurka da ke Afghanistan ya faɗa wa ƙasar cewa Amurka ba ta da niyyar rufe ofishin jakadancinta a daidai lokacin da ake ƙara samun har-haren 'yan ƙungiyar Taliban a duk faɗin ƙasar a daidai lokacin da sojojin ƙawance da Amurka ke jagoranta ke gab da kammala ficewa daga ƙasar. Ƙasar Pakistan ta faɗa a jiya Lahadi cewar tana da tabbatattun hujjoji da bayanan sirri da ke alaƙanta kishiyarta Indiya da wani harin bom da aka kai da mota wanda ya kashe mutane 3 tare da jikkata wasu 22.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Chuba Hero Diodene da ya haɗa shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.